Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Mayu 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, ma'aikatar tsaron Russia ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka yi kauya a wannan makon a inda suka ja zaga ta ƙarshe a birnin Mariupol. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schroeder daga mukaminsa na yanzu saboda alakarsa da Russia. Sannan kasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya kan a barta ta sayar da dimbin haurukan kiwa da ta kwaso daga waɗanda suka mallaka ba bisa ka'ida ba.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a jamhuriyar Niger kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta a birnin Yamai domin shari'ar wasu sojojin kasar da ake zargi da aikata ba daidai ba.
Wani dan majalisar dokoki aka iya hukuntar da wani soja wanda ya yi makasa da shi.
Za kuma a ji wasu 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa suka yi zargin cewa ana shirin yi musu murdiya a shirin shiga zaben fidda gwani wanda za a yi a jihar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Russia yau dinnan Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka yi kauya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Ukraine basu tabbatar da wannan adadi ba. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Anna Maliyar shekaran jiya Litini ta ce mayakan Ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen ginin kamfanin karafa na Azovstal suka kai kansu wurin sojojin Russia bisa ga adadin da Russia ta bayyana. Russia dai ta kira wannan al'amari miƙa wuya na dimbin mutane. Sabanin hakan Ukraine ta ce kallama aiki ne waɗannan koko wannan rukuni na sojoji suka yi. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schroeder daga mukaminsa na yanzu saboda ci gaba da dasawar da ya dade yana yi da Russia tare kuma da dasawar duk wanda yakin da ake yi a Ukraine. Jam'iyyar Social Democratic Party ta su Schroeder yau Laraba ta ce mambobin kwamitin kasafin kuɗi na majalisa sun yanke shawarar gindaya sharuɗa cewa wasu daga cikin abubuwan alfarma da tsohon shugaban ke samu za su danganta ne ga ayyukan da zai yi a zahirance a maimakon kawai don matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa. Schroeder na daɗa zama saniyar ware a 'yan watannin nan saboda aikin da yake yi ma wani kamfanin makamashi mallakin ƙasar Russia. Dan shekaru 78 din shine chairman din kwamitin da ke sa ido kan kamfanin makamashin Russia na Rosneft kuma yana da alaka da ayyukan shimfiɗa bututu na Nord Stream. Kasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya kan abarta ta sayar da dimbin haurukan giwa da ta kwato daga waɗanda suka mallaka ba bisa ka'ida ba. Tana mai cewa dala miliyan 600 da take kyautata zaton za ta samu idan ta sayar ana matuƙar buƙatar sa ne wajen ayyukan kare giwayen ƙasar waɗanda ke dada ƙaruwa wanda hakan kuma ke zama wani haɗari. Jami'ai daga hukumar gandun dajin Zimbabwe sun nuna ma jakadun kasashen mambobin kungiyar tarayyar Turai tarin haurukan giwa da aka kwato daga masu farauta ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda aka kwaso daga giwayen da suka mutu. jami'an gwamnatin Zimbabwe sun yi kira ga kungiyar tarayyar Turai din da sauran kasashe da su goyi bayan sayar da haurukan giwan wanda hukumar kasa da kasa ta kula da halittun da ke fuskantar hadari ta CITSE ta haramta tun a shekara ta 1989.
Anjima kadan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. A jamhuriyar Niger kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta a birnin Yamai domin shari'ar wasu sojojin kasar da ake zargi da aikata ba daidai ba. Sai dai masu rajin kare haƙƙin dan adam sun fara jan hankula akan maganar daukan matakan mutunta yancin dan adam a yayin wannan zama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kimanin keskes 13 ne kotun ke saran dubawa a yayin wannan zama da za a shafa mako guda ana gudanarwa a masharantar da ke da ofishi a wannan karan a cibiyar horar da jami'an tsaron jandarma da ke unguwar Kwaratagi ta birnin Yamai. A yayin bikin bude wannan zama General Muhammadu Tarka da ke daya daga cikin mambobin wannan kotu ya yi karin haske akan abubuwan da za a maida hankali a kansu.
And we say concern latent à la sûreté de l'État. L'affaire colonel major Zangina et autres
yace yankurin yiwa kasa barazana da ake zargin kanal Zangina da sauran suna daga cikin batutuwan da wannan zama zai duba sai batun da ya shafi zargin yin fyaɗe ga wata yarinya mai shekaru 14 sannan akwai keskes 5 da suka shafi zargin batar da kayan aikin soja da wasu kes 2 da suka shafi zargin sata da kes 2 na zargin arcewa daga aikin soja ba akan ka'ida ba sai wani kes na aikata laifi a bainar jama'a cikin yanayin maye da kuma kes guda da ya shafi zargin damfara.
Les travaux vont durer 7 jours.
Jami'an kare haƙƙin dan adam sun yaba da wannan yunkuri to amma kuma sun yi jan hankula akan maganar kiyaye yancin mutanen da ake zargi daidai da abubuwan da dokokin kasa da kasa suka yi tanadi. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Kowace irin shari'a ce fatan mu shine a kare haƙƙin shi mutum wanda an ka gabatar suwa a cikin shari'a a bashi damar yayi kariyar kanshi dangance da laifin da aka tuhuma shi daidai yanda doka ta ce tunda kowane dan ƙasa daidai yake gaba ga shari'a kowane dan ƙasa idan aka hidda mishi haƙƙin shi yayi kariyar kanshi lauya yayi kariyar shi to ka gani lokacin shari'a ta yi aikin ta kuma duk ɗan ƙasa zai tabbatar da yanda aka iya hukumtar da talaka haka aka iya hukumtar da wani minista ko wani ɗan majalisar dokoki haka aka iya hukumtar da wani soja wanda ya yi makasa laifi shine adalcin shari'a.
Da yake magana akan tsarin zaman kotun ta tribunal militaire shugabanta mai shari'a Aliyu Dauda ya ba da tabbacin komai zai gudana akan ka'ida. Yace za ku gani a yayin wannan zama duk wanda ake tuhuma zai amsa tambayoyi da kansa idan kuma yana da lauya zai iya kare shi haka kuma ya zama dole kotu ta yi tanadin lauya ga duk wanda ba shi da lauyan da zai kare shi. Kamar yadda aka saba a wannan jikon ma jama'a na da yancin halartar zaman shari'ar domin su shaidi yanayin da abubuwa za su wakana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, kasashen Finland da Sweden sun gabatar da takardunsu na bukatar shiga kungiyar kawancen soji ta NATO bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi ta dada sa su bukatar yin hakan. Sakatare janar din NATO Jens Stoltenberg ne ya bayar da wannan sanarwa a yau din Laraba a headquarter kungiyar da ke Brussels a ganga da jakadun kasashen biyu bayan karbar wasiƙun da kasashen biyu suka rubuta na buƙatar shiga kungiyar a hukumance. Wannan rana ce mai kyau a daidai lokacin da yanayin tsaronmu ke cikin wani hali mai sarƙaƙiya a cewar Stoltenberg ya ƙara da cewa dukkanin mambobi sun amince da muhimmancin faɗaɗa NATO mun yadda dole mu yi tafiya tare kuma dukkaninmu mun yadda cewa wannan wata dama ce mai cike da tarihi wanda ya kamata mu yi amfani da ita a halin da ake ciki kuma jami'an gwamnatin Amurka na kokarin sanin zurfin naciya da kuma saukin canza ra'ayi na shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan game da yadda yake dada nuna adawa da yunkurin kasashen Finland da Sweden na shiga kungiyar NATO a yayin da manyan hadimansa ke nuna sassaucin ra'ayi kan batun yayin da ake samun bayanai masu karo da juna daga Turkiya game da bukatar ta kasashen biyu sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da takwaran aikinsa na Turkiya a yau din nan Laraba a birnin New York a wani sabon yunkuri na tantance matsayin Turkiyar bayan yunkurin da aka yi ta yi a baya suka dada rikita al'amura ganin cewa akwai bukatar amfani da tsarin diplomasiya mai sarkakiya wajen tunkarar mambobin kungiyar waɗanda ka zama masu yar sha'ani da alamar gwamnatin Biden ta zabi kin kula da furucin Erdogan na cewa ba zai amince da shigar kasashen biyu cikin kungiyar NATO ba saboda zargin cewa suna goyen bayan kungiyoyin da Turkiya take ganin su a matsayin masu barazana ga tsaro
A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wasu 'yan takarar mukamin gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun zargi jam'iyyar da kitsa wani shiri na yin murdiya a shiga zaben fidda gwani da za a yi a jihar. 'Yan takarar sun bayyana haka ne yayin taron manema labarai da suka kira a birnin Yola. Sai dai jam'iyyar ta APC ta musanta wannan zargi. Ga wakilin mu Salisu Garba Lado da ƙarin bayani.
Tirka-tirkar dai ta barke tsakanin yayin jam'iyyar APC a jihar Adamawa inda kuwa masu neman madafin iko na shiga takarar kujerar gwamna a jihar suka fara zargin cewar waɗansu masu neman takarar suna shirin yi wa jam'iyyar kafar ungulu da kuma yi musu karfa-karfa ko ko ince kama karya mutane biyar ne dai suka sai fom domin neman shiga takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa kwatsam sai gashi uku kuwa daga ciki sun zo sun yi taron manema labarai da nufin cewar su gaya wa duniya halin da jam'iyyar tasu ta APC ke shirin shiga a jihar Alhaji Umar Mustafa Madawaki yana daya daga cikin ƴan takarkaru uku wanda suka yi taron manema labaran na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin yin wannan taro na manema labarai a jihar Adamawa
mun shirya shi ne saboda mu gaya ma ƴan jarida irin ku gaya wa duniya cewa abinda muka zartar a mijin da muka yi ya fara samun cika saboda wasu mutane waɗanda muke zaton tuma masu neman kuri'a ne sun fara canje-canje na sunaye waɗanda aka rigaya aka dauke su a matsayin delegate mutane daga cikin gari daga bayan gari suna gaya mana cewa an caccanza sunayensu an ciccire sunayensu daga ba ma yarda har ta zama mun fara bincike muka tarar kuma akwai alamun gaskiya ce
to sai dai ba nan gizon take saka ba shugaban jami'ar APC na jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal yace waɗannan bayanai dai da waɗannan ƴan takarkaru suke yi akasari ma dai ba su nitsa bincike ba
tun amfani da jita-jita ne muna shirye-shirye za mu yi ba mu yi confirm listin ma ba tayar wani an takarar yaro da dama yazo ya karba har yazo ya canja listin guda daya ne sai an kai nan secretariat nan secretariat mu muna za mu rike da daya nan secretariat za su yi su yi confirm abinda muka yi daidai abinda malaman zabin nan sun zo su yi daidai nan ne za a saki aika mana cewa ga list na delegate na kuna Adamawa state ta ina maza a canja
ma da harcen da mu to ko menene ma masana suke gani akan wannan batu duba da cewar wannan karton kasa da nuna wa juna ya tsaya fara ne yayin da ake farar zaben furda gwani a jami'ar APC a jihar Adamawa wadda majalisar gudanarwa na jam'iyyar ta sa ranar 20 ga wannan wata mai karatowa Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola kuma masanin al'amura na yau da kullun shi kuwa cewa yayi
wannan bare haifar mata da mai ido ba zai kawo mata cikas a general election da yake gaba in sun bar wa'ansu sun aikata wannan abun da mutane suke korafin nan to wallahi su sani cewa a general election za su samu matsala sosai
ɗan takarkarun da suka yi taron manema labarai a jihar sun hada Dada, Alhaji Umar Mustafa Madawaki, da kuma Honorable Abdulrazak Namdas, sai kuma Honorable Wafar Ni Taiman, sune da suka yi wannan taro domin kira da kuma nuni kan cewar uwar jam'iyya ta san halin da suke shirin shiga a jihar Lado. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, yanzu kuma ga shirin mu na gaba, Arewa a yau.
Domin ba arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yadda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yadda yake gabanin tabarbarewar lamura. A zamanin jihar Arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima, saka, rini har ma da bankin yankin mai suna Bank of the North mai cibiya a Kano Dabo. Kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci Arewa, yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a Tudu ya kammala. Wacce Kanawa ke malakabi da tashar Tsandauri, Nasiru Gawuna shine mataimakin gwamnan jihar da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar da ke yankin Kumbotso a Kano.
To abin da dai zamu fara cewa na farko dai alhamdulillahi da Allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci Allah zai tabbatar da wannan al'amari. Sama da shekara 20 ana son ayi wannan al'amari, Allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma Allah ya sa ni ne mataimakin sa. Kaman yanda managing director ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari, mai girma gwamna ya yi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka dade ba yi su ba amma masu amfani, inda ya amfani da basirar sa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su, wanda ba domin ya tsaya akai ba, damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takaddu da suka dace a nema akan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba, saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfaninsa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani. Idan an tuna mai girma gwamna ya yi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a Najeriya, ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar Kano. To wannan tashar da aka yi yanzu, akwai lokacin da za a zo za ta zama kamar yanda aka yi wancan, cewa babu wata tasha da za a gani amma Najeriya sai wannan tashar, musamman a arewacin Najeriya da kuma wato Afirka ta yamma. Saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin wannan lokaci da Allah ya tabbatar da wannan al'amari, kuma muna yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alkhairi. Abubuwan da ya dasa suna da yawa, kuma muna fatan yanda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi, ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki. Nagode.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Sunana Honorable Ahmad Rabiu, darata mai gudanarwa wato madajin darata na wannan kamfani na tashar Tsandauri da ake kira da La Inland Dryport.
Faɗa mana to wace rana ce ko yaushe ne ake sa ran zuwa kaddamar da tashar ta fara aiki?
In Allah ya yarda an kusa ba da dewa sati tuka ne, ba watanni ba insha Allah.
An kaddamar da ta Kaduna, an bi ta huntuwa ma a Katsina, an kusa gamawa wajen sai ya zama shekaru shiru. Kuma dunnan ma Alhaji Ahmad kana nan da ke ake dutarurruka nan har yau, kuma muke bayanin bamu da takamaimiyar rana sai dai shirye-shirye.
Kwanaki, satuttuka, ashe an gama shiri kenan. Da na ce ba lokaci shi ne zaka ce ba san yadda ka fuskanta ba, mun riga mun yi nisa yanzu. Kusan duk abin da ya kamata mun gama, abin da ya rage yanzu ƴan ƙananan abubuwa ne kun kusan gama su insha Allah. Kamar yadda na faɗa yau, kusan wanda suke fitar da kayayyaki a waje sai ƴaƴan ƙwara, sai ƴan China, saboda mutanen mu wahalawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala rashin karfin jari kuma yana sa su kasa yi amma yau mai karamin jari wanda yake so fitar da zobo zai iya zuwa ya sayi zobo dinsa idan mu kuma ta bangaren ci bai ciniki a sa masa wanda za su saya in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba akwai wanda su za su aje injinan gyarawa a sarrafa akwai kuma matasa wanda suka iya aiki za mu zama da tsarin su in mutun yazo kawai wannan matasan zai ce mutun 10 ko 20 ga zoko na can 30 za ku gyara mishi a sa a container zan biya ku kaza shikenan ba sai ya kafa company babba ba kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kadan bane saboda haka al'amari ne mai tarinya za a samu aiki ayyukan yi masu yawa kuma fadadawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri gurin hektar 200 ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje saboda haka she yayin da aka ce abinda da yake gagara yanzu ya sauka sai godiya ga Allah
wannan ya nuna bi ɗan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasancewa ta tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su su sayar a waje kuma su yi order su zo su dauka
kudin namu idan aka yi musu suka order ko daga ina ne a duniya kuma nan za su kawo ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port Harcourt ko wani guri ba suna Kano kayan su za su zo idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu saboda haka al'amura za su sauka kwarai da gaske a rage mutane halhalin tafiya a jirgi kwana a hotel a wani guri barin iyalin su barin masana'antar su gurin aikin su duk wanda suna gida za su yi abin su kuma tsarin da muke shirin yi za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsira sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki zai dauki shansu cikin sauki al'amura za su sauka ga su kowa zai samu rangwame yau ana tashi kusan miliyan 1.3 daga Lagos zuwa Kano in Allah ya yarda sai ya koma kasa 1.3 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu saboda haka abin da muka tsara da ba ƙaran ƙari bane
mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran ƙara kwazo don samun salama a yankin arewa da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim muna gode wa ubangiji da ya bamu ikon tabbatar da wannan kudiri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala kamar yadda kuka sani shi ubangiji shi yake zartar da ikon sa a dukkan abin da aka shirya na dan adam mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari kamar yadda masu maganganu da yawa suka bayani Kano cibiya ce kasuwanci shekaru aru da suka wuce kamar yadda aka sani tun lokacin sarki Muhammadu Rumfa aka kafa kasuwar kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake dabbaka abinda aka san Kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin Najeriya ko Najeriya ba a West Africa kamar yadda aka faɗa da Trans-Saharan Route saboda haka za mu gode wa Allah za mu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'a Allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama sanadiyar farfado da tattalin arzikin Kano da arewa da Najeriya baki daya
su bi martaba duk yan kasuwar arewacin Najeriya su rugo Kano su ci gajiyar ita wannan tashar
Alhamdulillah kamar yadda aka sani dama Kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin Najeriya ba da Najeriya da waɗanda ba ba 'yan Najeriya ba saboda haka wannan wani abin farin ciki ne mu ga cewa Kano ta ci gaba da dabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowanne mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arziki ne ya bunƙasa matasan mu da ragowar al'umma su samu ayyuka ne da kuma kasuwanci kamar yadda aka san a shekaru na baya bisa tarihi to mun gode wa ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullun yadda ake faɗa ubangiji baya maida addu'ar al'umma baya muna kira ga dukkan al'umma su gaba da addu'a taimakawa jami'an tsaro gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana hatta ibadar nan ba za ta yi ba in ba zaman lafiya don haka bayan kira ga gwamnati da kara daukar matakan tsaro muna kira kuma ga al'umma zama cikin addu'a kuma gyara halayensu mu gyara halayenmu baki daya domin ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu
mun gode mai martaba sai wani lokaci mun samu damar zantawa ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka Ni Nasiru Adamu Hikaya da Nishira kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai ko ku himmatu dan ku jara kasar ku
daga. To a gaida Nasiru, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Nziki Ibrahim rugan Mallam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IDP da Faruku Mahe Sakkwato. Suka ce muna jajantawa al'ummar Kano bisa ga iftila'in fashewar tukunyar gas wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutane tara. Muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama waɗanda kuma suka ji rauni, Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muna yi wa ƙasar mu Najeriya fatan samun sauki a bangaren da ya shafi tsaro. Sakon Sani Muhammad Tindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi yace ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu, ganin yadda a kullum al'amura sai ƙara dagulewa ke. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu dawwamamman zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sakon Haruna Muhammad Katsina yace ci gaba da satar mutane da masu garkuwa da mutane ke yi musamman akan titunan Abuja zuwa Kaduna. Hakan abin jimani ne da damuwa matuƙa. Da fatan hukumomin tsaro da gwamnati za su ƙara himmatuwa wajen ganin sun kawar da duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri yace muna taya masu fama da cutar hawan jini murnar zagayowar ranar su da aka gudanar. Da fatan jama'a za su dage da zuwa gwaji ganin cewa da dama na dauke da cutar ne ba tare da sun sani ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, ma'aikatar tsaron Rasha yau din Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 694 da suka mika wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Ukraine ba su tabbatar da wannan adadi ba. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Anna Maliyar shekaran jiya Litini ta ce mayakan Ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen ginin kamfanin karafa na Azovstal suka kai kansu wurin sojojin Rasha. Koriya ta Arewa na shirin bullo da shirinta na tunkarar barkewar COVID-19 inda mutane a kalla miliyan 1.7 suka kamu da zazzabi bayan wata mummunar barkewar da cutar ta sake yi tun daga ƙarshen watan Afrilu. Hukumomi a Pyongyang sun yi ta nuna alamar cewa suna ganin koko suna ganin COVID-19 din da ake kamuwa da ita a zahiri dai zazzabi ne, ba abinda ake tsammanin shine ba. Jam'iyyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schröder daga mukaminsa na yanzu saboda ya ci gaba da dasawar da ya dade yana yi da Rasha tare kuma da kare dasawar duk ko da yakin da ake yi a Ukraine. Jam'iyyar Socialist Democrat ta tabbatar da wannan al'amari da ake ciki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kaimu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu huta lafiya.